alaikum jama'a masu saurare. Shirin yau da ku bane shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau za mu yi magana ne akan tsayawa takarar matasa a siyasar Najeriya.
Matasa suka karbi shugabanci a matakai daban-daban na shugabancin Najeriya zai magance matsalolin da kasar ke fama da su.
To Zahra, ai sai an gwada akan sannan kwarai.
Gaskiya ne, a dan haka ne wakiliyar sashen Hausa Abuja ta tattauna da matasa da dattawa a teburin tattaunawar mu akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da bakin da ta gayyato mana.
Jama'a barkanku da saduwa da ku a wannan shiri na yau da gobe. A yau ina tare da Imrana Wadanas wanda aka fi sani da shugaban rundunar talakawa sai kallabi tsakanin Rawuna Hajiya Amina Wamba sai kuma matashi Aminu Shehu. Maudu'in mu na yau zai tabo batun tsayawa takara na matasa amma a zabuka a Najeriya musamman ma a yanzu da aka riga aka yi doka da ta ba su dama na tsayawa a dukkan matakai har da kujerar shugaban kasa. Wai matasan Najeriya sun shirya kuwa? Tsofaffi za su bar matasan su karbi ragamar mulki kuwa? Matasan suna da kuɗi domin an ce duk siyasa fa sai an hada da kuɗi. To yaya za mu taimaka wa matasa su fahimci muhimmancin siyasa tun suna kanana? Waɗannan su ne tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsa su sannan mu warware zare da abawa a wannan zaure. Bari in fara da Imrana Wadanas. Abinda yasa zan fara da kai, ga ka ba dai za a ce maka tsoho ba, kai ga ka kuma ba za a ce a matashi ne cancan ba, ba yaro ba, ka taɓa tsayawa takarar nan. To ya kake kallon wannan dama da aka ba ku yanzu?
To mun yi ma Allah subhanahu wataala godiya da har kai tunanin a bada wannan dama, amma kuma dama mu bata amfane mu da komai ba. Dalilin rashin amfanan mu ai ka'idoji da aka gindanya har yanzu cikin mu wani matashi zai aike ta da su. Na farko
bayan an sa hannu a dokar ma akwai ka'idoji.
Akwai ka'idoji. Ai inda ka'ida take kamata a ce magana kuɗi a Najeriya ko a siyasar Najeriya babu. Amma tun inda zaki gane cewa akwai magana kuɗi, ana iya ce miki zaka sai fam naira 250,000, naira 500,000, naira miliyan 200,000, naira miliyan 5, naira miliyan 10, naira miliyan 15. In har aka sa maka kuɗin fam da waɗannan kuɗin, tun daga nan an rusa ka da magana kuɗi. Dole sai ka je kai roƙo ko kai tanaji ko kuma dan abin da kake da shi ka dauko ka fara sayan fam a ciki. In ka tashi sayan fam din ba ka kai zaka tai ba, dole ɗan uwa da abokan arziki da masoya sadaka ka karanci ai mota 5 ko 10, motocin nan za a sa masa abinci, mutumin da ke cikin motar nan za a ba su abinci. To ta ina ake tunanin cewa zaka yin takara? Sannan su kuma iyayenmu da shi kanshi mai girma shugaban kasa da yayi mana wannan alfarmai, ai in ka kalli da yawa da yawan su duk mukamin da ke Najeriya ba wanda mai girma jarabar shugaban Buhari bai rike ba. Tun yana da shekaru yan kanana, yana da shekara nawa yayi shugaban kasa na soja, yayi commissioner, yayi minister, yayi wane ne, har yau yazo inda yake. Ki kalli dan masanin Kano. Dan masanin Kano yana da nauyi minista a kasar nan.
Shekaru
28. Ki kalli General Yakubu Gawan. General Yakubu Gawan yana da shekara nauyi shugaban kasa a kasar nan. Ki kalli Shehu Shagari. Duk in na fara lissa hawa miki sai in lissa hawa miki da kyau. A lokacin nan abinda su kakanninmu suka yi. Duk wanda suka ga alamar cewa mai kokari ne sai ai kokari a taimake shi, a tuntuɗa shi, a bashi kowace irin guduma ya zama abin da zai zama. Ai yana ɗaya daga cikin inda siyasar Shehu Musa ƴar Addu'a ta zara kenan. Duk inda ya jiwo mutum mai kokari yake ya taimake shi, ya tallafa mishi, ya bashi gudunmuwa. To amma yanzu wani ɗan siyasa ne ba ka da alaka ta kusa ko ta nesa, ba ka da dangin uwa ko ta uba, zai iya taimakonka domin ka zama abin da kake so ka zama. Sai ma dai wasu kokarin da suke yi kullun ya za a iskawo ƴaƴansu, ya za a iskawo kannansu, ya za a iskawo kannan matansu. Ai inda aka burbuɗa abin kenan.
To bari zo wajen Hajiya Amina, domin ai tana ɗaya daga cikin mata da zan ce sun jajirce dattawa ne, sun yi gwagwarmaya a harkar siyasa. Ya kalubalance ku yanzu ku tsofaffin nan, shin za ku iya banmu matasan nan su riƙe ragamar mulki?
Alhamdulillah da wannan tambaya da kai mini giwan mata. To an ce yaro ka kiyaye matan tsoho.
Da dai ma muka baki.
Na biyun sa dokan ta yi kyau. Ai da ba ta bayi ba. Buhari yayi kokari a wannan. Amma ba dokan ba za ba su damar su gwada, shine kuma wani magana. Na ukun sa abin mamaki ne, mutumin da ya minista shekara 40 da ya wuce har yau yana sake yin minista. Yana da ƴaƴa sun graduating, suna da master's degree, suna na azube ba wanda aka bashi wannan makami. Shin kan me a kujeran nan da ba su ba matasan su taba? Batun kuɗi kamar yadda shi
Imrana
ya faɗa, a duk duniya ma siyasa ba ta yi wasai da kuɗi. Ba ba matasan dama su samu aikin yi ba balle su samu kuɗin yin siyasa. Ba ba matasa dogare da za su dogara su samu su yi siyasa ba. Kamar da ya faɗa, sai dai kana da uban ɗaki. Uban ɗakin nan kuwa in ya sa ka dan matasa zai bukaci duk kuɗin da ka samu a basu, ko da hanya mai kyau ko hanyar da ba kyau. Kuma matasa su ne dogarinmu. Matasa mu mata su ne kamar sojojinmu. Ga wani yunkurin da suka yi ai, ai gwamnati ta ji shi a jikinta. Ba don Ubangiji Allah ya kawo ikonsa.
Zanga-zangar
abin ya kwanta ba. Sun kira SARS ne, akwai abubuwa da yawan da yake dami matasa, ya dami iyayensu ne. Shi ya sa suka tashi. Kuma ni ba zan yi fata a SARS sake matasan sun sake tashiwa. To muna da damuwa kasar nan a Najeriya. Saboda haka Baba Buhari ya duba ya yi kokari ba matasan nan da suka gama makaranta suna yawo guri su suma su taba. Meye matashi wanda ya shekara 40 zuwa gaba, kamar da ya kirga shugabanni na baya, ba wanda ma shekara 40, domin ka wuce 40 ba ka cikin matasa. A ba su damar mana su gwada mu gani.
To aka shi ya ba su dama tun da ya doka har ya rataba hannu.
Ya rataba hannu ne amma bai implementin ba. Ba su implementin ba daga sama har kasa. Ba gononin ba, ba ministocin ba, ba su karan kansu waɗanda suke rike da ragaman mulki ba.
Kina goyon bayan Imran kenan?
Ina ba matasa goyon baya. Saboda mai su ne masu ƙarfi, su ne masu ilimin zamani.
To bari zo kan matashi ɗaya. Aminu Shehu, ka taɓa cewa kana so ka tsaya takara ga ka matashi? Duk waɗannan bayanai da aka yi ya ka ji?
Gaskiya ba ƙaramin daɗi na ji ba. Saboda ba wa matasa dama su fito su yi siyasa a wannan zamani da muke ciki, tace mu fita. Saboda za ku ga duk misali kasashen da suke ci gaba yanzu a duniya, kamar irin kasa ta North Korea, za ka ga shugabanta matashi ne wanda yana aiki tukunu, yana musu aiki na gyara. In ka ɗauki South Africa, kasa ɗaya na daga cikin kasar da take yin tattalin arziki, take kan bukata, tana da security, tana da zaman lafiya. Kai ka shiga parliament da za ka ga matasa da yawa a ciki, za ka ga matasa a cikin appointment ɗinsu. To ba matasa dama, abu ne da ya kamata mu ma kasar mu ji. Yan siyasar mu kamar irin sanatoci da gwamnoni, ka ɗau yaro a unguwa kai surveying wanda ka san yana jarito, yana da shishin kasa, yana da san kasa, ka ɗauke shi ka zama yaron ka, kai finance ɗinsa ya fito ya takara, kai gari ɗin su ya ci. Abin da muke bukata su yi mana kenan.
Wato kai kana goyon bayan a samu ubangida a siyasa kenan, indai har aka samu wani wanda ya taimaka maka yanzu,
gaskiya
ya zaɓe ka, ya kashe kuɗinsa,
ba ka ganin kamar zai rika juya kasa yanda ya ga dama
ba zai ba lalle ba hakan ta faru ko ya juya ne indiya tabbata dama ai ba za ka dauko wanda za ka san ba shi da kishin kasa ba shi da san al'umma za ka dauko wanda yake da kishin kasa yake da san al'umma yake da san a kawo canji shi za ka dauko a matsayin da za ka fanasa za ka ba shi kuɗi ka buktallansa ya ci ya zama wani kai ma za ka ba shi shawarwari da kai da mutanen ka manya da ci dai a irin abubuwan da ya kamata ya ya tabbatar da gyara ba wai za ka dauko wanda ka san ko da ma shi ma dan kashe mu raba bane wanda dama ba kishin kasa yake ba san al'umma yake ba za ka dauko mutumin da yake kishin kasa yake kishin al'umma ka dauko shi kai tare da kai fanasa inji kuma kai mai gyara wannan shine abin da muke bukata ga su da tawamu dan yanzu gaskiya mun bunkasa 2023 insha Allah kuma za mu ci gaba da mobilizing youth mu ci gaba da mu wayar da kansu akan su fito su takara kar su ji tsoro su fito Allah zai mana magana
to kai kana ganin a yanzu tsofaffin ko da tawon sun shirye ba ku wannan dama na ku tsaya takarar nan in dai suka rike kudin ba su ba ku ba
ai ko ba su shirya ba mu mun shirya a shirye muke
ya za ku yi kwatin kudin za ku yi
ba kwata rayuwa za mu fito da karfin mu da kwakwatan mu duk wani matashi da yake sani yanzu a kai na ga miki akwai wata kungiya da muke da ita ta We Are Coming kungiyar nan muna da sama da matasa miliyan 3 a alorin Najeriya wanda duk kowanne sun fito da kauce kwakwatan su 2023 za su kawo canji da kansu za su fito su tsaye da dan uwansu ko su tsaye da wani nasu na unguwa wanda suka san matashi ne mai kishin al'umma mai san ci gaban kasa ya fito ya takara dan 2023 muna so ya zama nan ma gaba ɗaya members din mu ko zan zo muka ga mutane wanda daga shekara 30 zuwa 25 insha Allah
Imrana ka ji abin da Aminu ya ce da kuma abin da Hajiya Amina ta faɗi kenan bisa waɗannan bayanan ta tabbata cewa lallai dole ne fa sai an yi siyasar Ubangida me zaka ce a game da wannan
ai ita siyasar Ubangida ai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma babu inda ta kai mu babban matsalar ta mu ce ta mu matasa da muka samu kanmu tsoro kuma muka samu kanmu kwadai da kuma lalaci na mu tashi mu ke yin siyasa sana'a ko wace iri ai ta Bahaushe da yake cewa ba mu raya sirako sanda duk kawai gari yanzu duk wanda aka ce miki yayi karatun da ya kai yayi karatun NCE ko yana da degree a hannun shi in kika ce ya je primary school ko secondary school na wanda ba na gwamnati ba ko na gwamnati ko yawa shi yafi so ya je na gwamnati inda yana ganin ai gwamnati yake mai aiki yana ganin in ya je na wani gane shi kamar wani yake muhala sannan a arewacin Najeriya duk wanda ya kai munzulin da yana da diploma ko yana da degree in kika bashi mota kika ce ya je aiki da mota a matsayin driver shi gane ki an kaskanta shi an tozarta shi kuma in ka kalla in motar nan ma ba tashi bace an bashi ita akan zai ka kawo naira 5,000 in kika kalla daga Kaduna zuwa nan karanci mutum za ya ka kashi akan naira 1,100 ka dauki 5,000 mutum 6 an baka naira 6,000 union sun dauki 1,000 ka dauki naira 3,000 ka sa mai ka tafi da 2,000 ka kara yowa ka kara dawowa da 2,000 to in ka dawo san da dukkan wannan sawo kudin kana da kusan naira 10,018 ko naira 20,000 in ka cire kudin man da ka sha misali ka kaddara ka sha mai naira 10,000 ka dauki naira 5,000 ka aje ma mota ka rike naira 5,000 sai ka ga mani sai ka kai mataki na 10 zaka wada samun naira 5,000 a rana
albashi
amma da yawa matasan ba su yin lissafin haka kawai kallo suke yi ai sana'a kaza kaskanci ce kowace irin sana'a ce ka je kai sana'a in tela ne ka je kai tela da yawa za ki ga wani tela ne amma daga inda aka kada kujin siyasa sai ya rike shagon tela shi je kawo bin dan siyasa ya koma ne ma dan siyasa nan farauta nan karnukan farauta sai an wayi gari cewa in kuma wani aiki kake ko ba duku ne kowace irin sana'a sai ka je karfe in aka rike sana'a aka je aka yi siyasa in an gama siyasa ka zo ka bude kolin sana'ar ka ci gaba da sana'ar ka duk inda ka wayi gari cewa yau in muka wayi gari muka ce mun yadda zamu hiddo matashi kila ne aikin gwamnati nake sai in wayi gari in ce a cikin albashi na naira 45,000 duk wata na yi alƙawarin zan bada gudunmuwar naira 5,000 wancan tela ne ya ce kullun zai bada naira 500 ko duk wata zai bada 500
ku hada karfi da karfi ku hada kuɗi da kanku
da kan amma da yawan mu in kin zuk inda kika tasa mu tara matasa 100 zaki iske 80 ko 85 ba su da aiki
saboda haka ba su da hanyar samun
kuɗi kullun jira miki yau in aiki ne jira kake wai sai kai kana ta kama ka gama karatu so kake a samu aiki a baka aiki sannan kai aiki wani ma wai ya fito neman aikin ma ba zai iya ba inda mutanen kudu suka sha banban da mu kenan zaki iske belibe ko in yamar yana ta yawo har alamin takalmin shi ya cinye saboda neman aiki can an rubuta ana neman mai aiki can komin kaskancin aiki sai yayi amma an waye gari mu mutanen mu na arewa bamu shiryan haka ba shi yasa yake ganin cewa inda mutane za su yarda da irin shawarar da muke ba matasa mu zo mu hada kanmu mu yarda mu amince za mu taimaka ma kanmu za mu taimaka ma juna to lokacin da za mu hutar da iyayenmu akan maganar siyasa yayi maganar mu ce muna da bukatar su ba mu kudi ba mu da bukatar kudin su kawai addu'a da fatan alheri muke so su yi mana to amma yanzu zaran muka waye gari ba mu da kudi wani ma tun wurin sayan form inda lalacewa ta kai lalacewa so yake form din ma sai an sai mashi fasta sai an buga mashi ai na dauka kamar aure ne yau na waye gari nace ina so in yi aure sai iyayena suka bani estimate na cewa ana naira 100 za ta yi min auren nan sai na waye gari ina da naira 80,000 ko 85,000 ko malam shehu ya taimake ni ko kada ya taimake ni ai sai in yi adjustin ko wanda ke neman 100 ya samu naira 80,000 ai abinda aka yi ne sai guda 5 sai a sai guda 3 wanda aka sai ne sai 3 sai a sai 2
to haka je aka ki karba fa ba za a ki karba fa in akwai soyayya amma in aka waye gari ba zan gama in aka waye gari a ce ana neman naira 100 sai na zo da naira 15,000 ko naira 20 sai ba shi ne aure ba ke nake take shi ashe ba zan iya in ya hada ke ba ba zan iya an ce da ke ba wai me ake nufi kamar mu ba kamar tanti na ce wai me kuke nufi ban so ni ka tata ta mace man nan ga sargana je riya ku zo kan da mace mun na gani mun na ji mutane ka san san mace
wajen su Madina mu ji ci gaban tattaunawar su kamar haka
to mun komo wajen Hajiya Amina Hajiya Amina da zikin ya wasu bayanai na cewa akwai wanda yi minista daga shekara 1978 ko har zuwa yau ana damawa da su ta yaya kike ganin matasan nan za su iya jin hankalin waɗannan dattawan su fakan musu
gaskiya ya kamata dattawan su yi aiki da hankalin su
o da town ne ma za su yankari
yes abin jiya ba yau ba sinadarin da ya bambanta da na yanzu ya dan zamanin yanzu ka bashi ilimi ya bambanta da mai ilimin da babban abin da su mutane manyan mu da suna cin tuwo da miyan jiyan nan shine dole ne a ba yaran mu ilimi mai kyau wato qualitative education saboda su iya competing da sauran su iya yin gasa da sauran kasace abinda muka
tun ba a ba su
dama tsayawa takara suna da mukamman
ba na siyasa
in ba su da ilimin ba su yi takaran ba kar ki samu mamaki wanda ya gama university yau ki sai izo na ne rubuta miki application wato takardar neman aiki a cikin 100 da kyar ki samu kamar irin abinda ya rufa ya Kaduna saboda me sakaci yawancin su fa su yi makarantar da ya bambanta da na yanzu su samu wannan ilimi amma an wasar idan kana so dan kai samu ilimin da zai iya tsaya takara ko yi wani abu sai da ka kai shi makarantar masu na kudi ba na gwamnati ba domin shi malami mai koyarwa ba bai san me yake koyarwa balanta na yaro da zai tashi kace zai zo ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna ina wuya saboda hakan na kira ga ma iyayenmu da sun yi jiya suna kuma yin yau cewa su yi lakare kasa duniya ta canja inda rawa da kidi ya canja haka rawan zai tafi mu gwada matasan nan mu gani in za su iya mu ba su goyen baya in ba su iya ba su bar mama ta ma saboda ina ga kaman idan har su matasa ba su iya ba sai a bar mata mu gwada domin mu ne muna manage sofofin muna manage matasan muna manage gida kuma mu ne muke mu ne malamin farko na koyar ma yaro zo karba tafi je ka dawo kira ne zai ma matasa shine su nemi abin yi zaman banza ba na matashi bane su kama sana'a so ba so ba da neman da shine wannan gwangwadin da ana sha zubar guda biyar naira 50 ga sunan Najeriya akwai arziki sai dai mu muke mai lalaci matasa ko a bakin titi ko a dustbin zaka iya zama mai kudi
to yanzu dai maka gada yanzu Hajji Amina wayannan matasa da kike ba su wannan shawara yaushe za su yi wannan ayyuka da kike lissafin nan har su kai ga dogaro da kansu su iya sayan fama-faman nan na cikawa domin shiga takara
na farko akwai wani masifan da ta taso sunan shi kwaya na biyu iyaye mata su kula da ƴaƴansu kuma wane ne abokanin ƴaƴansu na biyuta wani abin da China sun kawo yanzu da ana tabe-tabe wani telefon wani tabe-tabe yana ma koma baya wanda yaron da ya ga dan uwan shi baya da shi sai ya nemi hanya da shi ma zai samu irin shi ya kamata matasa su karan kansu su yi ma kansu fada saboda me idan kai ka zama mai zaman banza ba inda zaka yi maka kai baka da digiri masu digiri na magana zaka fada ne NCE in baka da shi masu shiga zabe ba don an ce an rage ma takarar zabe a koma irin na shagari gratuity chai sai a zabe ba kai kana gani a arewa da ana ce a kawo professor kaza kawo mai wanda ya koye kaza kaza wallahi sai ka ina a state da mana arewa baka samu abin da kake so ba saboda me saboda ba samu tabali wato foundation na ilimi ba kuma a siyasan kara yi siyasan ubangida a yi siyasan wane ne ya dace a cikin matasan kuma matasa ko kudin da ake aka ana bayar nan ni har yanzu ne ban ga kudin ba ma ka dauki matashi ka bashi 10,000 maimako ka je ka gina mishi industry gabude
ko shago
gabude ma fili Allah ya bamu komai Allah ya ce ka nema sama in baka samu ba ne mu tona ba gashi akwai shi a kasar Najeriya kaman da mu Allah ya yi Najeriya daban da saukar kasar
barin dawudin ka Aminu ka ji bayanan da Hajji Amina ta fadi maimakon a samu dattijo yanzu da zai kawo kudi ya baka ya ce tafi ka je ka tsaya takara gare ya gina ka ka zama wani abu ka samu kudin kai kanka sai ka je ka taka wannan rawa ya kai yadda da wannan
magana ta fada ita ma shawara ce mai kyau gaskiya ne saboda
yanzu ko da kuka taru har kuka kai miliyan 3 me kuke shirin yi ma kanku idan lokacin zaben ya gabato
muna shirin insha Allah 2023 za mu injectin matasa a cikin siyasa bacin ma siyasa a cikin gwamnati saboda mu kawo canji
ga yamana ya za ku yi wannan ba ku da kuɗi fa kace da farko sai an samu wasu sun taimaka muku wani irin injectin matasa su kawo canji ta yaya za ku yi
ai baka ji me nace ba daga farko nake cewa in ka kamar misali sanatocin mu da gwamnonin mu da ministocin mu zaka iya daukan yaro a cikin unguwar ka ko a unguwa local government ɗinka wanda ka san yaro ne mai kishin tuka a unguwa
me to a fara gwajin ke da
yau a fara sai ka dauko mutum ɗaya biyu a biyu uku duka train din su ka sai mai ba mai takara ka gwada shi haka za a samu matasa misali yanzu wannan a tatsi ana samun irin matasa goma nan suna shigowa cikin siyasa ina tsani lokaci guda duk za mu samu ma mu shiga cikin siyasa kuma a dama da mu kuma Allah ya dama kawo canji saboda mun gane tsofaffin nan mun gwada su mun gani ba wani abu da yake canja kullun ji a yau aiki kullun su muke ba dama amma ba wani canji da yake yasa muka kura insha Allah 2023 mu za mu tashi mu shiga cikin siyasa da yadda Allah kuma da addu'a za mu shiga cikin siyasa kuma Allah da za mu kawo canji
Imrada tsayawa takarar matasan nan anya kana ganin zai yi ku a wannan kasa domin ai ba yadda za a yi a ce ba a sa mu dogaro da dattawan nan wajen ba da shawarwari da kuma nuna muku hanyar da za ku bi na tabbatar da burinku ba
Hajji Madina ba muna so mu yake sai su ga baki ɗaya bane
wato barin ji
a tsari yadda yake ko majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihi ne ai akwai wanda suka taso suna matasa in baki manta ba akwai dattijai akwai kuma matasa shi amfanin a haɗu a tafi tare kullun kamar tarbiyyantarwa ake koyawa ake nunawa ake in matashi yayi magana wadda ta kauce sai dattijo ya ce mishi a'a ga abin da zaka ce ga abin da zaka yi shi dattijo in yayi wani abu shi da kanshi mutashin zai ji dadi yace oh jiwa ne na ku ji dadin abin da yi to kaga shi ba wanda zaka ce yau yayi kuskure bane ko yayi wani shirme ko yayi yarinta haka ciki da zaka ba da shahara su waɗannan ya mata sa su ake haka babban matsalar da muka samu mu waɗannan iyayen nan kakannin mu sun rungumi iyayen mu sun tafi tare da su sun nuna musu kamar yadda na ga miki je da aka yi madrasa irin ta Sardauna ji irin mutanen da ke ciki ji yadda aka yi madrasa ta shi Yakubu Gawan ji irin mutanen da suke ciki ji yadda aka yi madrasa irin ta Murtala Ramatu Muhammad to sha gari
kuma duk ba a yi son kai ba
ai wariya ba kuma zaki iske mutanen suna yin abin da duk ya kamata a yi na ban sha'awa daga inda aka zo aka fara samun matsala ta matasa ai daga lokacin baban gida ne shi ma nuna mana kishi mu matasa ya nuna mana kauna ya nuna mana soyayya ya kwaso mu da yawa ya ba mu mukamai amma da yawa mutasan mu a ciki a lokacin shi suka abin da ba shi bane tun daga nan sai aka fara kyaman mu aka fara rena mu aka fara nuna mana cewa ba mu iya ba ba mu sani ba kuma ba mu isa ba kila ana gani akwai sauran lokaci amma da aka kara tahowa sai muka dauka lokacin da mai girma ubusun je zo zai rungumo matasan nan ai da misali ki dauka in baban gida ya tahi da kusan kashi 40 to shi da yazo koda kashi 20 ya dauka ko kashi 15 abin zai tasiri to duka in kin lura a cikin gwamnatin shi wadanda ya dauka matasa ba sai kashi 5 ba da aka taho bacin ya gama wanda yazo ya kara rungumo matasa shine Malam Umaru in kin fahimta ji irin wanda ta hudu su irin kamar san basayyadi Roma ike kalli irin su ta nemi kurfi akwai matasa masu jini a jiki waɗanda ya ewo zuba a cikin gwamnatin shi waɗanda lokacin da suka yi waccan rayuwa sun yi rayuwa suna kanana sai kuma suka zo a lokacin da ya dace da aka dawo sai muka dauka kuma mai girma Mr. Janitor ganin irin shi a matsayin shi na matashi ga irin yadda aka taho da shi tun mataimakin gwamna har yayi gwamna har yayi mataimakin shugaban kasa Allah azurta shi da shugaban kasa dauka nake karanci in ma bai yi 50-50 tsakanin dattijan da matasan nan ba to kamata a ce karanci ya sa kashi 45 na matasa a cikin gwamnatin shi na kuma aka samu akasi da aka samu akasi ya zo ya dauko duka wanda ya sa a ciki ba sai kashi 25 ba aka zo aka tafi a haka da aka tafi a haka sai muka zo inda rigimar ta yi kowace tsauri da aka zo wajen Babu Buhari rigimar ta wajen Muhammadu Buhari ba ki iya tabbatar da cewa kila shi ya sa kashi 15 a cikin matasa
karshen shirin a wannan lokaci sai aka sance tare da mu a wani makon idan Allah ya kai mu domin ci gaban wannan tattaunawar tamu ta yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da take yana gabatarwa Aminu Bahari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
Batin so baka ma kariya.